gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mutanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Har yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe.
Inda a yau ma
yanzu kuma lokacin shekara 2021 domin za mu magana ne akan ilimi da sana'a a rayuwar mace da irin tasirin da yake yi ga al'umma. Biyu, 2, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
Masu sauraron mu muna tafe da ƙarin bayani.
Wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da shugabannin kungiyoyin mata a jihar Kaduna. Sannan zamu ziyarci filinmu na Kwalama.
Daga bisani kuma muna tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook. Sannan kuma zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce wani irin tasiri kuke ganin ilimin mace da sana'a musamman ma na hannu yake yi ga al'umma. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ta fito daga Abdullahi Ahmad, wanda ya ce salam yau da gobe. Hakika ilimin ya mace yana da matukar amfani ga al'umma baki daya, har ma da sana'ar hannu.
To sai kuma amsar Zaida Musa mai Adwa, inda ta ce hakika ilimin mace da sana'a suna da matukar tasiri a rayuwarta da kuma rayuwar al'umma baki daya. Idan mace ta samu ingantaccen ilimi, to hakika al'umma ne suka samu baki daya, domin zai amfani al'umma baki daya. Haka sana'ar mace takan amfanar da kanta, yaranta, har ma da mai gidan da take aure. Ba za ta jira ta ce komai sai an yi mata ba.
To Amina, kin ji shi kuma attajiri Umar daga kauren Namoda ta jihar Zamfara. Yace VOA Hausa tabbas akwai alfanu sosai ga ilimi da sana'o'in hannu wajen ya mace, domin hakan na kawo sauƙin rayuwa ga zamantakewar iyali.
Shi kuma Salihu Isa Fana daga karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya cewa yayi gaskiya ilimi dai shine ginshikin gishirin duniya ga al'umma baki daya. Domin sana'a, idan ka samu jari, mace ko namiji, to wallahi ka fi gane man sana'ar yadda ya kamata, domin zaka san halal zaka san haram. In ko babu ilimi ba zaka san hakan ba, illa tabka shirme Allah dai ya kyauta.
Sai babawo Mato mai Adwa yace hakika ilimin mace yana da matukar tasiri ga al'umma, domin idan ta sami ilimi ita ma za ta yi kokarin wajen ilmantar da sauran al'umma. Hakika ita ma sana'ar tana da matukar muhimmanci musamman ma ga masu iyali.
Baban gida Alhaji Nushiya wata kan daga karamar hukumar Karasuwa jihar Yobe shi kuma cewa yayi hakika ilimin mace da sana'a yana taimakawa sosai wajen daukar dawainiyar gida na yau da kullum, kuma yana kawo daidaito a zamantakewar iyali.
Sai amsar Abdulwahab Salisu Kedi yace ilimin ƴaƴa mata abu ne mai muhimmanci sosai musamman ma ga iyalanta, domin matukar mace na da ilimi to babu shakka hakan zai taimaka wajen bada ingantacciyar tarbiyya ga yaranta. Sannan a gefen sana'a kuma hakan zai sa ta iya taimakawa 'yan uwa da 'ya'yanta, har ma da mai gidanta a wasu lokutan.
sai kuma amsar Baffaji Suleiman na fada inda yace zai yi tasiri wajen daukewa mai gida wasu dawainiyoyi a zamantakewar aure da kuma ƙara inganta tattalin arziki
Amina shi kuma Garba na halikan ba yace a gaskiya wannan zamanin sana'ar hannu tafi ilimi muhimmanci ga kowanne talakan Najeriya musamman wannan karni wanda ɗan Najeriya ke cikin ukuba da wahalar tsadar rayuwa
Amsar mu ta gaba kuma ta fito daga wurin Sha'ibu Zidan NTA Kefi inda yace ilimin iya mace ya bada gudunmuwa sosai ga iyali idan mace tana da ilimi ƴaƴan da za ta haifa ma za su kasance masu ilimi haka kuma idan tana da sana'a za ta taimaka wa mai gidanta wajen rage masa dawainiyar gida Allah dai ya saka wa iyayenmu da alkhairi baki daya
Muhammad Malinta ne dinki anguwar Alheri Zuru yace ilimin da aikin hannu duk yana da matukar muhimmanci ga mata
to shi kuma Nafi'u ga magiwa Allah sa na fada daidai daga nan bayan gidan manjo inda ake saida gwanjo cewa yayi hakika ilimi da sana'a ga ƴa mace yana da muhimmanci saboda ko banza mijinta bai raina ta
Sai amsar haɗin gwiwa daga Ado Salati goma ga Annabi Rijau da matansa Jamila da Fatih Ado Salati inda suka ce ai ilimi ga ƴa mace yana da matukar tasiri ga al'umma ba mai misaltuwa domin idan ƴa mace ta sami ilimi tamkar al'ummar duniya ne suka samu sannan kuma idan ƴa mace ta kware wajen sana'ar hannu to tarin tilin jama'a ne za su amfana da sana'ar tata domin wallahi mata sun fi maza jin kai da tausayi
to sai kuma amsar kongom adumci ɗan Niger mazaunin Libya Allah sa na fada daidai yace ilimin ya mace kwarai da gaske yana da amfani musamman ma aikin likita
to mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu Yanzu kuma za mu garzaya filin tattaunawarmu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana waɗanda za ta gabatar mana da su.
Masararru barkanmu da sake saduwa da ku a zauranmu na yau da gobe inda zauran ya yi baki wanda za mu tattauna da su akan al'amuran da suka shafi rayuwar mata matasa a arewacin Najeriya. A zauren namu a yau muna tare da shugabar kungiya ko kuma in ce jam'iyyar matan arewa wato Hajiya Rajin Musa Saula kuma tare da ni akwai wanda take taimaka mata wato malama Asma'u Begum Mirza wato shirin namu da ya kunshi malama Asma'u Mirza Balarabiya ce ko
ƴan Nigeria ce yanzu
to amma matan rista ta zama ƴar arewacin Najeriya baki barka da zuwa nan zauren namu
barka ka dai
to mace dai a arewacin Najeriya tana da wani matsayi wanda muke so mu fahimta menene matsayin nan na mace a arewa
alhamdulillah kusan arewa muna da yawa muna da yare iri-iri akwai yaruka iri-iri ga munan dai da yawa kuma muna da addiniyoyi daban-daban in aka ce ina aka ajin mace mu dai kan zan ce a wurin Hausawa da musulmi mu kuma mun san cewa islamiya ya ajin mace a sama sosai muna da matsayi sosai tunda Allah ya riga ya tsaga mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma ya tsaga mu amma kuma sai kaga cewa a nan arewa din nan ba wanda ake kallon kasa-kasa kamar mace tun haihuwa zaki ga in aka haifi mace ba a daukan ta da muhimmanci kamar in aka haifi namiji tun tana jaririya to ballan tana kuma a zo wurin karatu ma sai kiga an dauki maza a gaba da mace a zo kuma wurin aure haka nan shi ma ba a ganin mu da idan mutunci
wato an fifi ta namiji akan mace
namiji inji a arewa ne gaskiyar maganar kenan kuma tun a da hayyau muna nan muna ta fama saboda haka mu muna gani cewa gaskiya maza mu na arewa ba sa mu na adalci mu mata
kullum mace ta bude baki a arewa ce sai ta ce namiji baya mata adalci su kuma maza suna ta cewa sun ba ku damar maki sun ba ku dama na siyasa sun ba ku na zamantakewa sun fifita ku a dakunan ku kai na ne kike ganin ke da kike kamar a ce ba uwa wato wacce ba yan Afrika ba malama Asma da kika shigo arewacin Najeriya da me kika fahimta cewa yana da bambanci da matan da ba na arewa misali kenan na wasu kasashen ko kuma na kudancin Najeriya
a gani na gaskiya mace na arewa wallahi tana cikin wani hali da zaka ce wahala yayi wahala raini kunci tana cikin wani takura da ba za ka taba zata ba mutum zai iya rayuwa irin wannan tana ta dabba ma ta fita daraja a cikin abin nan ga za ka sayar akuya ya fi mace auren in ka aje ta aure ya sadaki da za a biya kudin akuya ya fi haka to kuma ina kaiki kuma ka ga mace ita take da na'ura da zata daka ciki cikin bin adama akwai miki akwai mace ko to mace ne aka bata wannan na'urar gurin da zata dauki ciki har abun ya nuna har zata haihu
ta kara haihuwar wani dan adam
kuma kafin ta kara ai zata rene wannan ko ta rike shi har ya kai ga wani matsayi ya kula da kanshi to baka ba wannan mata ilimi me ilimi shine sanin abubuwan yanda zaka yi rayuwa sanin da zai sa tunaninka ya samu hanyar zaman wani abu samu a duniya
da cewa burin su
tau babu ba ka bata wannan ba
to dai wannan magana sai tuna min da maudu'in da zamu tattauna kai wato neman ilimi da sana'a ga mace da fari kin yi magana akan cewa mace kaman ma a wurin girmama ta kaman dabban da ake kiwo wato an fi riri ta shi saboda an san dukiya ce a garinki to ba ta ganin idan mace tana da ilimi kila duk wa'annan abubuwan zai zama kaman an wuce wurin wato in ji har ilimi ya ishe ta
kore za ta nemi kanta yanci wannan kuma abinda ta haifa za ta bashi tarbiyyan daidai da zai kara zaman lafiya a duniya zai yi abubuwa ya kamata to wanda yake zai yi wannan aikin baka ilmantar da shi ba me kake bukata me zaka gani sakamakon zai fita daga wannan abu
kila al'umma wanda bata nuna ba
kin san Bature yana cewa in ka ilmantar da namiji to ka ilmantar da mutum daya amma in ka ilmantar da mace ka ilmantar da kauye gaba daya wato mutane da yawa kenan shi yasa Bature shi yana kallon mace da daraja Bature ma da muke ganin shi bai da addini ko bai da abin nan amma in aka zo maganar hankali Bature ya wuce nan gun shi ya san abin da ya kamata
kullum muka tashi kwatance a yawanci inda muke duba mai kwatance shine kasashen waje musamman kasashen turai muna son mu koyi da su akan yadda suke tafiyar da al'umma su musamman idan aka zo maganar mace to mu a namu iya daidai abin da muke da su a gida da me muke iya amfani wurin ganin cewa an inganta rayuwar mace misali kila burin bata maganan ilimi da sana'a me kuke ganin ya kamata a ce mace ta fada yi
bari dai zan koma miki kin san mun yi maganan tura to ina so ma in kirawo kaman Laraba kin ga su Laraba suna nuna matan su soyayya suna nuna matan suna daukar su yanda Annabi ya ce a dauki za ki ga miji ya dauki jakan mace tana gaba yana binta a baya nan zaki gani a arewa namiji zai yi wannan
a jashi kuke kwadayi su ne
ba magana haka
yana ce kuma wannan mamai da shi din ta ce mana
ba magana haka bane amma ai daukaka ne na shi ya san muhimmancin mace
ya gina ta
yawa
ya kashe kudi a kanta ya kashe lokaci a kanta ya rubuta gina a sunanta kuma ya ba zai rike ta ba
malama ya san
ta tafi ai ta tafi da kai
malama Asma shi ya wata yanda na kuɗi wani
wai kai ake ji mana
ai
kana so kai zaman lafiya a gidanka in baka daukaka matarka ba zaman lafiya yasa su suka gane kan abin mace in kana mata yanda take so kana ba ta duk abubuwan nan sai ka zauna lafiya da ita gona fada kuma za ta yi
to ai mace sun ce mace arewa wai daban take
me yasa me bambanci mu
sun ce ba sa jin magana ba su ne tarayyar miji ba su da tarbiyya da sauran su
to waye ne tarbiyya to waye ne tarbiyya ba iyayen matan bane
bari
ma ina matan ba su ji dadin zaman aure ba da miji yanzu kin gani akwai ma kin tako min ma wani abu da yake bani mamaki wai sai ki ga namiji ya dauki uwar shi da muhimmanci amma matar shi ya manta ita ma fa ita uwar ƴaƴan shi ne kin gani ko sai ya dauke ta mun san cewa uwa da mun ai babu kamar ta
amma kuma matar da ka aura da ta haifa maka ƴaƴa kuma ko ƴaƴa ce ba mu ce wai ta kai abin da din uwarka ba amma ita ma ya kamata ka dauke ta da muhimmanci ita ba kanta to amma sai ki ga uwa kawai tana tun sama kai kuma mata tana nan kasa
to ya magana sana'a ne a arewacin Najeriya duk da ana cewa kamar matan arewa a yanda suke hasashe mazan san ce ba sa suna san cikinsu da yawa
kai ba yanzu ba wallahi ina gani ko dan an ba mu cikin wahala ne tunda zaki ga namiji ya aure mata hudu kila ma direba ne ba ko kuma mai daji ya aure mata hudu
wato wanda dai albashin
haihuwa kuma sai a bar mace ita ce da kula da yaya to yanzu mun ga uwar bari mu ringa miki wallahi tallahi mata yanzu mun tashi tsaye
haka kike gani
ya to kuma dai me yayi aiki na
haka ne
to ina hulɗa da mata zaki ga mace ko da sai da kosai ne ko kosai za ta yi dan ta san cewa dole sai ta yi yaya dan kin ga shi yasa Allah ya ba mu haihuwa da Allah ya ba mu za haihuwa da duniyar nan da babu mutane amma mace ba za ta ga danta zai sha wahala ba kuma ta yi tana kallo kawai ko kuma ta kamaki shi namiji zai iya ya gudu ma ya bar mata da ƴaƴa yayi gaba abin shi amma mutu ba za ta iya ba gaskiya in ga miki mata yanzu mun tashi tsaye idan mu ya bude mun gane kin gane ni abun ma har ya kai yanzu ƴaƴan mu ma mata ni abubuwan ma ina ja musu kunne ba sa son ma su yi aure
wato suna tsoron yin aure
wallahi ba sa son ma su yi aure
to ba ce
manda suke yi wai ku abinda kuka dauka mu ba za mu iya dauka ba
ita ce za ta biya kuma za ta kai yara za ta biya bill za ta biya
abinci da za ta siya
kudin
gida
to me yan fa na aron kuma dan Allah dan adawa ka kawo shi a to a je kotun shi a falo mana
to ta aure shi kawai kenan
to wai ne ne
wallahi abun ba ina da gaskiya mata yanzu mun tashi tsaye
ko koma ga maganar ilimi yaya muhimmancin sa yake ga rayuwar macen arewa yanda an kin duba arewa a kowane bangare wato mazan da matan suke da an aka tashi ya san wanda suke zuwa makaranta ko wanda suka mai da hankali akan karatun boko suke muna kasa da kowane lokaci jihohin kudu da na gabashi da na yammaci da su fi mu a samu mai da hankali akan maganar karatun boko
kin ga abin takeici ne lokacin su sa Ahmadu Bello yayin makarantu kin ga yayin capital school yayi Ahmadu Bello University yayi makarantu Queen School Ilori din yayi kuma ya tabbatar ana tura mata lokacin da aka capital school ai iyayen sun yi kai ƴaƴan su sai ya sa sarakuna suna dauko ba maza kawai ba har da mata
wato a fara gani daga mai
abyawwa mata aka rika turawa kin gane to kin ga shi ya gano cewa akwai muhimmanci ba namiji ba kawai har macen ma
wato
kun wanda lokaci amma kuma sai yanzu sai kiga kuma abin ya koma an juya shi kin gane shi da Ahmadu Bello
yayi da yanzu shi na
da rahama wallahi da lai da an mun manna da Allah ya ba mun mutum nan da kila yau arewa babu kamar arewa
ko kuma da wannan da magajin shi irin
to duk abubuwan da ya taro da su yanzu duk sun juye sun zama wani abu daban musa yanzu sun rai su ba su so kansu ba sun so su tare arewa
wato al'umma suka
al'umma to amma yanzu sai kiga wai cewa wai sai a hana mata zuwa makaranta na menene sai aure daga sun yi primary sai a musu aure daga sun yi secondary sai a musu aure to shi kuma ilimi yanzu duniyar nan wallahi kana ganin ma ya ka ƙara sabana na babu shi
to auren nan ma zan kawo wata magana yawancin su iyaye suna yin aure dan abu biyu suna so su rabu da yarinya Allah da Annabi da je fita hannun su
wato wanda ci gaba da kawainiyar ita
ta je ta yi bauta can kuma tunda ba ta da kowane ilimi ba ta da wani sana'a ba ta da komai kawai kai ne tana nan ita ta zama baiwa a wurin banda wanke-wanke da doki wannan ajiwana da haihuwa kullo
haba hajiya ta
abinda nike da nike nan to ba ta ma da ilimi yanda za ta adana abinda ta haihuwa tana dai nan ne kawai to me kake gani za ta samu sakamakon wannan abu rikicewa
kamar yadda na ce dai a tambayar ta wannan son mu fayyace muhimmancin ilimi ga mace rayuwarta inda ilimin ta ba ita kadai zai shafa ba ba mijin kadai zai amfana ba ba ai kadai za su amfana ba har ina idan ka zama kaka kana da ilimi ina nuna wa saboda jikokin kuma za su mora kuma al'umman gari gaba ɗaya za su nuna so mu yi magana kuma mu yi bayani akan maganar muhimmancin ilmantar da ya mace da kuma sama mata sana'a musamman na aiki
na kwanama.
Na Safiya Abubakar za mu yi girke-girke wanda ake wanda yake sagi da jiki. A yau zan gabatar muku da wani girki wanda ake ce mishi bullet in doya. Shi wannan bullet in doya in za a yi shi ana buƙatar doya, niƙaƙƙen nama, kayan kamshi, aron maji, mai, petit pois,
petit pois na ce mishi
green beans. Ana buƙata aron maji, gishiri. Da farko dai zaka sulala doyarka, amma kaka bari ta dahu ƙwarai. In ka sulalata shi ma wannan naman naka ka sulala shi, ka sa mishi kayan kamshi, ka sa mishi aron maji,
kayan kamshi kamar kayan yaji.
In ka sa mishi kayan yaji ka baka sawa mai haka nan kinshi zalla zaka sulala shi, ka sa kayan yaji, ka sa aron, ka sa dan gishiri kaɗan ba da yawa tun da shi
kenan magi.
Magi bayan kayi wannan doyar ka ta dan sulalu sai ka sabke ta, shi ma wannan naman naka ka dan sulala shi sai ka sabke shi, sai ka samu turmi wankekke haka wanda bai ka hada shi da komi ba, ka sa wannan doyar taka ka daka ta, ka daka ta kamar zaka yi sakwara, amma kakka daka ta kwarai in ta daku kamar jayuwa za ta ringa ba a son haka nan.
Daka ta kamar sai yauki
ba a daka ta, kawai dai dan ban tsura ne zaka bata, sai ka hudda ka aje ga dama ka sulala naman ka, sai ka dauko wannan doyar taka da kadan kada kada dan cibira taka daga tsaka kuma sai ka dauko wannan naman ka sa a ciki kai ciburi haka
na shi
wannan dama a murɗa yake ai
an nike shi
niƙaƙƙen nama ni dama sai ka dauko ka ringa sa shi a tsaka kana yin ciburi har lokacin da zaka ida sa ciburin ka, in ka ida sa ka dauko kwai kinka ka dan kada su haka sai ka ringa sawa cikin kwai in kana so, in baka so kuma sai ka soya shi haka nan ma, amma dai in ka sa kwan yahi ba da kala yahi ba da armashi ka dauko kwai ka dauko ciburin naka ka sa shi a cikin kwan ka juya shi nan ka sa mai kinka yayi zahi sai ka zuba shi a ciki ya soyu, in ya soyu kuma ya kare ka rage dan naman ka niƙaƙƙen nan wanda ka sulala sai ka dauko shi ka dauko green beans inka
petit pois
ka hada shi ka dauko aron ka sa attarugun ka da kayan yaji duka ka hada shi kai dan juyi inka dai haka
dake shi ake
in kana so ma in petit pois inka wa mai hade da duka ne su karoti su wani pomme de terre macedoine sai ka hada shi kuma na gwangwani kuma an baka so kana iya sayan guda ka zo ka yayyanka shi kai mishi dan haka kai mishi dan gutsire karotin ka pomme de terre inka sai ka hada a ciki sai baka wata kara mai kyau sai ka aje ka ida soyan ka aje kuma sai ka dauko dan jikin ka hada shikenan ga da wannan ta kara ne
da ka jajjaga
wallahi shine shi in nata.
Yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Amma kafin nan ku shakata da wannan wakar. Madalla masu sauraro mun samu kiran mu na farko daga jihar Sokoto da wa nake magana.
Assalamu alaikum, kuna tare da Bello Garba Dinawa Sokoto a Najeriya.
Muna jin ka Bello Garba.
Gaskiya ilimin mata yana da babban muhimmanci kwarai da gaske, sai kuma sana'o'i. Haka yana ƙara kira musamman ma ga magidanta ko kuma jama'a da su ba mata ƙarfin gwiwa na ganin cewa sun samu ilimi kawai da ya kamata. Dan samun ilimin mace guda to kawa samun ilimi ne na al'umma gaba ɗaya, dai idan muka duba su ne uwaye kuma su ne za su tarbiya kuma su ne za su ci gaba da abubuwa wanda ya kamata. Wannan ita ce gudunmuwata, na gode BOA.
To mun gode Bello Garba. Yanzu kiranmu na gaba da wa muke magana.
Assalamu alaikum.
Wa alaikassalam.
Aja Zara da ke da wannan ina muku fatan alheri. Suna na Usman Manuka ne Robert Kuntuwa.
To mun gode ya Usman Manuka Miruwa Road. Yau dai ka ji maududin namu muna magana ne akan muhimmancin ilimi.
A gaskiya ilimi musamman kusanci shine gaba akan ya mace mai muhimmanci. Domin ita sai da ilimin ne za ta iya rike rayuwar kanta kuma ta rike.
Muna jin ka Usman.
Haka idan ta samu ilimin shine zai ba ta kwarin gwiwa ta samu sana'a. To muna fatan gwamnatoci da kuma kungiyoyi a yunkura wajen kara fadakar da mata a na karkara musamman muhimmancin ilimi da ita kanta sana'ar wajen dogaro da kai domin samun ingantacciyar rayuwa. Na gode ku tashi lafiya.
To mun gode Usman Manuka Miruwa Road da wannan kira naka. Kiran mu na gaba ya fito daga Sokoto da wa muke magana.
Salamu alaikum. Wallahi kina tare da Garnas ko Gangam.
Muna jin ka.
Wato magana ce ta kafin mace yana da muhimmanci sosai. Saboda ke ga mace rike tare da yanta, rike tare da yar koyaushe. To idan tana da ilimi ko da sun je makaranta sun dawo suna yi bincika sun yi aka gaya muku mai ba a gaya muku ba. Ke gaskiya abin da aka gaya musu to idan ta ga akwai gyara za ta gyara. Ba da ina kira da hukuma don Allah su taimaka su dibi mata su ba su ilimi ko ita za su yi kyauta tun daga firamare har jami'a. Ina koyi kuma babu hili to a yi da wuri an ga samu. Assalamu alaikum kuna tare da Garnas ko Ganga sai an jima na gode.
To mun gode da wannan kira naka daga Katsina da wa muke magana.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam da wa muke magana.
Kina tare shugaba Iliya ne kanti da shayi ga tun daura jihar Katsina.
Muna jin ka shugaba Iliya ne kanti.
Eh kana mun ina ku ne a gaskiya kamata mata a ba su gudunmuwa na yanda ya kamata. Kada ita mace ilimin mace to kamar an ilimin al'umma ne gabaki daya tunda ka gani in ga ta cewa mace tana da ilimi to ko ma zuwa asibitin nan ma sai an sa mata cikin asibiti yarinya sun koyi ilimi sosai kaga ko wajen tare haihuwa kaga wannan yara mata su za su tare mata ƴan uwansu. To shine muke roƙon Allah dai muke roƙon gwamnati.
To mun gode shugaba Iliya mai kanti da wannan kira naka. Masu sauraro a wannan makon mun tattauna ne akan ilimi da sana'a ga rayuwar ƴa mace da irin tasirin da yake ga al'umma da haka muka ka ƙarshen daukan wayoyinku. A nan kuma za mu da sa'aya a shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da ma injiniyan mu na yau da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.
Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta zaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau yara suka za a gaban su kwanai ba za su bari. Hello.